Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Far'a da kuma FM Nomad, ko kuma ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Juma'a 23 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen da hukumar zaben Najeriya INEC ta tabbatar cewa an gabatar game da dan majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta yamma, Senator Dino Malai. Muna kuma tafar da shirin wasanni a takaice, kuma kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce, don haka bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar kullum, lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 2022-2655. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da ƙarar neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wadda ta kashe mutane 79. Jama'ai sun ce ingancin kayan rufin makekin ginin da abin ya faru wanda ake kira Grenfell Tower bai kai yadda ake bukata ba, duk da yake tushen gobarar ya fara ne daga wani friji da ya lalace a cikin ginin. An bayar da izinin bincika friji din wanda kamfanin Hotpoint ke kerawa bayan da aka ce shi ne haddasa gobarar. Babban kamfanin Whirlpool na Amurka, wanda shi ne uwar kamfanin Hotpoint da yake kera friji din, ya faɗa a wata sanarwa cewa shi ma yana gudanar da nashi binciken kan lamarin tare da yin aiki da sauran hukumomin da abin ya shafa. Wata mace mai magana da yawun 'yan sandan London, Fiona McCormack, ta ce yanzu haka ana duba yiwuwar neman kotuna su yanke hukunce-hukunce iri-iri, kama daga kisan kai na kaddara zuwa abin da ya sama. Wani kiyasi da gwamnatin Birtaniya ta yi ya nuna cewa za a iya samun irin wancan rufin a wasu manyan gine-gine 600 a kasar.
Saudiya da sauran kasashen Larabawa hudu da suka yanke hulɗar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da bada goyon baya ga kungiyar 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar Qatar ɗin jerin bukatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait, wadda ita ce mai shiga tsakanin Qatar da ƙasashen Larabawan da suka haɗa da Saudiya da Bahrain da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Masar, ita ce ta hannunta wa Qatar bukatun waɗanda suka haɗa da mai neman Qatar ɗin ta yanke hulɗa da Iran da kuma dakatar da duk wani hulɗar diplomasiya da kuma rufe kamfanin labarai na Al Jazeera da dukkanin tasoshin da ke ƙarƙashin kamfanin. Bukatun sun kuma nemi Qatar ta yanke hulɗa da duk ƙungiyoyin ta'addanci, musamman ma kungiyar Muslim Brotherhood da ISIL da Al-Qaeda da kuma kungiyar Hezbollah ta Lebanon. Sun kuma buƙaci Qatar cikin gaggawa ta sallami sojojin Turkiyya da a yanzu haka suke cikin ƙasarta da kuma duk wani abu da ya haɗa da dakarun Turkiyya a cikin ƙasarta Qatar. Ƙasashen Larabawa dai sun baiwa Qatar wa'adin kwanaki 10 da ta amince da waɗannan buƙatu. Sai dai kuma ba su bayyana abin da zai faru idan har Qatar ba ta amince da waɗannan buƙatun ba.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu fashen-fashen ba mai guda biyu da suka faru ɗaya bayan ɗaya arewa maso yammacin ƙasar Pakistan sun janyo mutuwar mutane aƙalla 25 da raunata wasu sama da 100. Fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin Parachinar, wanda shine gari mafi girma a lardin Kuram da ke kusa da inda Pakistan ta yi iyaka da Afghanistan. Sajid Turi, wani dan majalisar dokoki daga yankin, ya gaya wa kafofin watsa labarai cewa mamman sun tashi ne a daidai lokacin da mutane ke cikin hidimomin shirin koma gidajensu daga wajen sana'o'in su. Dan majalisar ya ce yana saran cewa yawan waɗanda za su rasa rayukansu al'amarin zai karu. Da yake akwai mutane akalla 30 da aka kawo waɗanda suka ji rauni, waɗanda kuma ke cikin abin da ya kira mawuyacin hali mai tsanani. Akwai alamar cewa ana auna 'yan sanda ne a cikin har-haren don akalla 7 daga cikin waɗanda aka kashen duk 'yan sanda ne. Tunda wata ƙungiya mai suna Jama'atul Ahrar, wadda reshen ƙungiyar Taliban ce, ta ɗauki alhakin kai farmakin.
A halin yanzu kuma shugaban ƙungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar ta Afghanistan don ta yaƙi wato mayaƙan waɗanda suka lashi takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba, sai ranar da suka ga bayan dukkanin sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar. Maulavi Haibatullah Akhazda ya yi wannan kalamin ne yau Juma'a a wani saƙon da ya fitar kafin shagalin sallah da za a yi a ƙarshen watan azumin Ramadan. Ya ce, "Idan kuna tunanin za ku karya logon kasancewar kun zuba sojoji masu yawa, kuna kuskure, wannan ba ita ce hanyar warware matsalar ba." Shugaban ya kuma yi gargaɗi kan cewa sojojin Amurka ba za su taimaka wajen samar da zaman lafiya ba sai dai su ƙara rikita lamari. Ya kuma ci gaba da inda ya zargi sojojin ƙasashen waje da laifin hana ruwa gudu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a Afghanistan. Taliban tana buƙatar sojojin ƙungiyar tsaro ta NATO su bar ƙasar kafin ta amince da wani zaman tattaunawa. A kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya amincewa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ƙara aika dubban sojoji zuwa Afghanistan kan 8,400 da ake da su yanzu haka, cikin su shine aikin da za su yi a wajen shine horarwa da kuma baiwa dakarun ƙasar shawara waɗanda ke fama wajen shawo kan ƙungiyar ta Taliban. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji inda aka kwana game da batun kiranyen ɗan majalisar wato mai wakiltar kogi ta yamma, Senata Duna Malayi. Madina Dauda gare ki.
Hukumar ta tabbatar da karɓan sa hannun kusan mutane 188,000 daga mazaɓar kogi ta yamma waɗanda suke son a yi wa ɗan majalisar dattawan nasu kiranye. Aliyu Bello shi ne mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa.
Ba wasu matakai ne masu yawa ba. Na farko dai ana buƙatar ita wannan mazaɓar da take son yin kiranye ga ɗan majalisar da yake wakiltanta, yal Allah mazaɓin jiha ne ko tarayya, ta kawo bayanan korafi, abin da ake kira cikin Turanci petition, dauke da sunannakin mutanen da suke da rijista a wannan yanki, kuma adadin yawan mutanen da ake bukata su sa hannu a cikin wannan takardar korafi, kada ya gaza rabin yawan waɗanda suka yanki ƙuri'a a wurin. Ma'ana, kada ya zama ƙasa da kashi 50 cikin 100 mutanen da suke wurin. Da zarar an samu wannan takarda, za a kawo ta gurin hukumar zaɓe a ba shugaban hukumar zaɓe na tarayya. Shi kuma da zaran ya samu zai haɗa kan ma'aikatarsa a aika takardar samun wannan ƙorafi daga wurin waɗanda suka kawo. Ma'ana, a kai abin da ake kira kamar response na farko kenan, ka gaya wa masu ƙorafi cewa na karɓi takardarku, sai a sanar wa shi ɗan majalisa da ake magana a kan shi cewar mun samu takarda a kanka ga abin da ake ciki. Daga nan hukumar zaɓe za ta ɗauki lokaci cikin kwana 90. Ta tantance waɗannan da suka sanya hannu a cikin takardar ƙorafi.
Da tabbatar da ko sahihai ne ko
yaya. Akwai tanadi na ta tabbatar da cewa ba mutane ne na bogi ko na haye ko waɗanda aka yi aron su ba. Akwai sunannakin su cikin jerin kundin rijistan masu kada ƙuri'a na wannan yanki. Da zaran an tantance idan hukumar zaɓe ta gamsu cewa wannan haƙiƙa waɗanda suka sanya hannu a cikin takardar ƙorafin nan mutane ne na sahihai, to sai ta ci gaba kuma da shirye ƙuri'ar kiranye.
na yi kokarin jin ta bakin Senator Dino Melaye mai wakiltar mazaban jihar Kogi ta Yamma, amma ban samu nasarar yin haka ba domin bai amsa kira da nayi ta wayar salulansa ba, kuma bai bani amsar sakon katta kwana da na aika masa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina da wannan rahoton. An jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar ga wani malamin a kan layi, muna sauraron ka.
Daga Mukurdi jihar Benue ne.
To muna jin ka malamin Mukurdi.
Dan tsoho ne, dan tsoho dan malam Bago na malam Anas.
To malam dan tsoho, muna jin ka.
To da Allah, muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Nasarawa. Da Allah a yi kokari, da Allah ma'aikatan nan na gishiri na Kyana. Allah ya yi kokari a farfaɗo mana da shi, saboda wannan ma'aikata na gishiri ko kuma wannan ruwan gishiri na Kyana ya fi shekara 1000 wanda mutanen Kyana suke kokari suke amfani da shi. Da Allah ya yi kokari a sa mana ma'aikata, a gina mana wannan ma'aikata a garin Kyana. Da Allah.
To da fatan hukuma za ta saurari wannan korafi na ka. Bari mu kaɗa Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Kaduna. To da alamar malamin Kaduna, muna jin ka.
To
malamin Kaduna, muna sauraron ka. To da alamar dai wayar ka da matsala. To kamar yadda muka ce, yau kofa buɗe take ga to ga wani malamin kuma a Kaduna, muna jin ka.
Malaka almashi garba, barka da dare, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa.
To alhamdulillah, ni yanzu ina so janyo hankali ga dukkan su ɗan kasuwa da irin wa'inda abubuwan, idan lokacin bukukuwan sallah ya zo aka samu irin matsalolin da ake ƙara kuɗi akan abubuwa, to ya kamata mutane a ji tsoron Allah. Inda wani abubuwan gaskiya ba taki ya ba, kawai dai ra'ayi ne kawai ne. To inda mu ba muna kasuwanci, to ya kamata a san abin yi, domin kayan masarufi da muke gani shi ne kawai ke kawo irin wa'innan abubuwan. Kuma muna kira gwamnatin tarayya, ya kamata gwamnatin tarayya sauwayo ta rika dubuwa irin wannan lokaci, da lokacin Kirsimeti ko lokacin sallah ana odar kayayyakin da za a tallafa al'umma, mun mutane samu sauƙin rayuwa. Domin gaskiya al'amari wannan gwamnati ta ga an tafi shekara 2, kuma duk abubuwan da yake ina ƙarewa a kan talaka ne, ya kamata talaka ya samu sauƙi, kuma ya tace dakkan da roman demokuraɗiyya. Da ƙarshe ne muka fatan alkhairi ka almasi, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai mun makale a Kaduna, wake kan layi a Kaduna layo.
Kalmasi, barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, kuma ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala.
To ina da ra'ayi biyu. Na farko, zan je gabas ta tsakiya. Abinda nake bai wa ita Saudiya, ita uba ne a gabas ta tsakiya. Kokari za ta yi kara dinga amfani da ita, ana ta kaga yanzu za ka ga duniya suna ganin da ita ake kakkare ƙananan ƙasashe kusa da ita. Yanzu da Kuwait nan an shiga saboda wani ra'ayi na siyasa, to muna ba ta shawara ta haɗa kansu. Sannan kuma shi ɗan majalisar nan kiranye, to na so in tambayi wannan mutumin da kuka sa kai fira da shi. Yanzu idan aka samu adadin mutane wanda suka ita kuma zaɓe ta samu, kuma ce wasu suka ƙara samu wasu adadi irin haka, suka ci kuma ba su yarda suna son wannan ɗan majalisar su ko sanatan su ko waye, to ya za a yi kenan. da fatan wani zai zo ya amsa mun tambaya na ku tashi lafiya.
To da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji tambayar ku kuma za su amsa maka nan gaba. Bari mu kada Bauchi Yakuba wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bayan kalmasi garba kana magana da Sama'il S Power kafin madaki karamar hukumar Zanzibar.
To Malam Sama'ila gare ka. Muna sauraron ka.
To alhamdulillah yau ranan dai fadan ra'ayinka ne ko abin da yazo maka rai ko ba gaskiya ba?
Eh mai ma'ana da kuma wanda ba zai kawo tashin hankali ba.
Eh ina addu'a ne mu shugaban kasar mu shugaban Muhammadu Buhari. Ubangiji Allah ya bashi lafiya ya dawo mana da shi gida lafiya ya ci gaba da ayyukan sa na alkhairi.
Amin.
Kuma muna kada masa addu'a Allah ya taimake shi akan abin da ya niya na alkhairi. Da fatan da ku tashi lafiya mai magana Sama'il S Power kafin ma da karamar hukumar Gambia.
To Malam Sama'ila banda addu'ar da kake so a yi wa shugaban kasa ya batun sallah da kuma wasu baka da wata shawara ko wani abin da ka lura da shi.
Allah kan sai dai mun dinde mun yi lafiya mun gode mu Allah rayuwa kan alhamdulillah sai dai mu gode mu Allah amma sallah dai kan ba dadi sai dai Allah ya sa mu yi lafiya inda lafiya komai zai wuce insha Allah.
Dan haka in akwai wasu matsaloli mecece shawarar ka ga kamar magidanta mata da dai sauransu?
To alhamdulillah magidanta mata su dau hakuri dai su dau hakuri su kai zuci.
To da alamar layin ka ya katse Malam Sama'il amma mun gode sosai da gudunmuwarka. To kamar yadda muka ce yau kofa bude take ga mato masu sauraron mu saboda su gabatar da ra'ayoyinsu kan maudu'in da mai magana zai zaba da kanshi. To da alamar wato layinmu ya farfado da zai dai mun samu matsala da waɗanda ke magana da mu daga Najeriya ga wani daga Bauchi wake kan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba muna jin ka.
Yawa ra'ayina ne ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu musamman mu 'yan jihar Bauchi. Game da kasin zaki dam a yi iya kokari a mana wannan dam saboda noman rani da kuma samar da kifi mai 'yan kasar Najeriya da ta yi muna so a mana wannan dam kwarai da gaske muna so gwamnatin tarayya ta yi iya kokari ta mana wannan dam na kasin zaki. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba yaya batun sallah ka san ana ta shirye-shiryen sallah ba wani abu ba ka da wani bayani?
A kwarai-kwarai ana tashi da shirin sallah muna kira kuma a musamman gwamnonin da ba su yi albashi wa ma'aikata ba su yi iya kokari su musu albashi saboda a samu walwala a wannan sallah duk da dai wasu jihohi an yi amma wasu jihohi ba a yi ba muna roƙon gwamnonin su yi iya kokari su yi saboda a samu walwala a fita a yi sallan Idi cikin annashuwa da kuma jin daɗi.
Ka san akwai abin da ake cewa sallah ta ko ta menene ta bar ba za a ce wawa da bashi ba dai amma dai kana da shawara game da masu yin abin da yafi karfinsu daga baya su zo suna ta dana sani?
A'a wannan ba daidai bane. Duk mutumin da baya da hali addini ma bai ce masa yayi abin da baya da hali ba, kai abin da kaga za ka iya ko abin da kaga ba za ka iya ba ka bar shi domin akwai saurin hidindimu a gaban kaga yanzu lokaci ne na damina lokaci ne na noma sai ka iya kokari ka noma abin da za ka ci.
To yanzu in ka lura kuma akan samu matsala tsakanin wato magidanta da mata da ma yaya game da tufafi da kuma irin abincin da watakila aka gani a makota da dai sauransu, kana da wata shawara? To da alamar layinka ya
muna jinka.
To muna jinka.
eh to gaskiya kamata ayi hakuri duk abinda magidanta suka samu su mata su yi hakuri haka Allah ya kaddara ayi hidimar sallah a rufe asiri mu juna.
To mun gode sosai a Malam Sama'ila da gudumowarka. Har yanzu dai muna dan
wato muna samun dan matsalar layi ne yau, kira-kiran ba sa shigowa.
To Malam Sarfilu, ka san ana nan ana ta kore yake ba a tabbatar ba ko Lahadi sallah
ko kuma ranar Litinin da alamu dai ana nuna kamar Lahadi ne za a yi sallah,
kuma ana nan ana ta kokarin shirye-shirye dai da ganin cewa ba a samu matsala ba wajen abubuwan da aka san su aka fayye a lokutan sallah, kama daga bangaren gwamnati da talakawa da magidanta da dai sauransu. Ya ka ga al'amarin tunda yake na san kana tattauna da
mutane daban-daban. Abu ɗaya dai da muke kokarin fada jama'a shine yanzu ayi hatara mutane su lura da tsaro. Fannin tsaro ga wannan sallah musamman a Najeriya shine batun da ya kamata mutane su lura sosai,
wato da tsaro da hakuri da nuna imani ga duk abin da ya samu mutum,
haka Allah
daga rashi da kuma wadata,
haka to Allah dai ya samu dace kuma Allah sa a cikin lafiya da koshin lafiya.
Amin Malam Sarfilu. To jama'a, mun gode muku da gudunmawar da kuka kawo, mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu, mun gode.
Wasanni a takaice.
A ci gaba da ake yi a gasar cin kofin kalubale na nahiyoyin duniya baki daya a kasar Rasha. Kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara gasar ne da kafar agu inda ta gwabza banjinta da kasar Chile. Kasar Kamaru ta kwashi kwallaye guda biyu a ragarta, Chile bata kwashi ko kwallo guda daya a ragarta ba. An tashi gasar ne Chile na da ci biyu, kasar Jamhuriyar Kamaru na da babu, ta fafata karo na biyu tsakaninsu da kasar Australia anda suka tashi cancaras ko wani na da ci daya. Kasar Kamaru yanzu dai tana jiran wasanta ne karo na uku da kasar Jamus, anda that a gani ko cewa kasar ta Kamaru za ta buka wani abin ku zo mu gani a gaban kasar Jamus. Ko da yake kasar ta Jamus tana da maki hudu, kasar Kamaru kuma na da maki daya tilo. Sai kuma La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka aka kwashe makoni 18 ana gwabzawa a tsakanin club din na kasar, anda club din Eden take da matsayi na farko da maki 35, club din Cotton de Garoua ita kuma tana bi mata ta biyu da maki 28, amma bata yi wani wasa guda daya ba. Sai kuma club din UMS Delum ita kuma take da matsayi na uku da maki 28, wadanda suke jallahi kuma sune na 16 club din Colombe da maki 17, sai club din Newstar take da matsayi na 17 da maki 17, kana ta 18 ita ce club din Lyons Blessed anda take da maki 11. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma ga tasirin Azumi.
Sunana Manu Foster Adamu. A gaskiya Azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi, a yi murna. Babban abun da ya sa nake murna da Azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da angonmu, da sahu daya muke a masallaci mu, amma daukan Azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim, kuma majority matasa ne suke cike da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda, yana rike da tazbi, ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa, dan Allah su ji tsoron Allah, su tabbatar cewa wannan watan Azumi ne, su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah. Ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawama a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan, sai a ce Malam Azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan, sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan sun hada kai guri guda, sun kaya zai zo mana da sauki. Sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'an ka yake a can zaka nemi ladan ka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki, tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To yanzu kuma sai sharhi muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan wata doka da za ta shimfida sabuwar dangantakar Amurka da kasar Cuba. Na aka yi da ci gaba da mulkin zalunci da gwamnatin Castro ke yi, yasa shugaba Trump ya girka sabbin kaidoji na kayyade tafiye-tafiye da kuma harkokin kasuwanci da kasar ta Cuba, wanda hakan ya kawo sauyi akan wani bangare na dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya taba hannu da nufin sauƙaƙa dangantaka da gwamnatin kasar Cuba. Da yake bayyana sauyin a wani jawabi a Miami ta Florida, shugaban Trump ya ce sauƙaƙa tafiye-tafiye cinikayya da gwamnatin da ta shuɗe ta yi bai amfanar da talakawan Cuba ba, illa ƙusoshin gwamnati ne suka kuɗance daga wannan matakin. Ya ce ribar da aka samu daga saka hannun jari da bangaren yawon buɗe ido ya shiga aljihun sojin ƙasar ne kawai. Shugabannin ƙasar suke riƙe da kuɗin domin suke riƙe da masana'antun. Matakin da gwamnatin ta shuɗe ta ɗauka zai gurgunta ƙungiyar fafutukar wazon da demokuraɗiyya ne kawai. Wannan sabon tsarin zai baiwa Amurkawa da kamfanonin Amurka damar yin alaƙa ta kasuwanci kai tsaye da 'yan kasuwan Cuba. Cikasin da 'yan kasar Cuba ke fuskanta ta fuskar kasuwanci shine na hannun da gwamnatin kasar ke da shi a kan batun harkokin kasuwanci. Dokar ta ƙayyace duk wani tafiya da ba ta batun ilimi ba ne zai kasance wanda za a yi a ƙungiyance. Shugaba Trump ya ce ko bayan waɗannan matakai da ya ɗauka a yanzu, har ila yau ba zai ɗage takunkumin da aka ƙarfafawa Cuba ba har sai ta sako duk fursunonin siyasa da barin jama'arsu su yi taro ba tare da takurawa ba, kuma a ƙyale kowa ya kafa ƙungiyar siyasa da suke so, da kuma shirya zaɓe da ƙasashen duniya za su sa wa idanu. Ofishin jakadancin Amurka zai ci gaba da kasancewa a buɗe kuma a shirye a kowane lokaci Cuba take shirye domin tattaunawa domin cin matsaya. Shugaba Trump ya amana cewa 'yantacciyar ƙasa ita ce ƙasar da jama'arta ke walwala cikin farin ciki. Koda yake Amurka na mutunta martaba kowace ƙasa, haka kuma tana mutunta ƙasar Cuba, amma Amurka ba za ta taɓa juya mutanen ƙasar Cuba baya ba. Shari'in muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ka gaida Abakar, yanzu kuma ga Sarfi Lugumal ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
To a takaice, Ibrahim, 'yan sandan birnin London sun ce za a iya shigar da ƙarar neman hukuncin kisan kai a kotu game da mummunar gobarar nan da aka yi a makon da ya gabata wadda ta kashe mutane 79. Jami'an sun ce ingancin kayan rufin makikin ginin gidan da abin ya faru wanda ake kira Grenfell Tower bai kai yadda ake bukata ba, duk da yake tushen gobarar ya fara ne daga wani friji da ya lalace a cikin ginin. An bayar da izinin bincika friji ɗin wanda kamfanin Hardpoint ke kerawa bayan da aka ce shi ne ya haddasa gobarar. Saudiya da sauran ƙasashen Larabawa huɗu da suka tsinke hulɗar diplomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar Qatar ɗin jerin buƙatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin ƙasar da ƙasashen Larabawan da suka haɗa da Saudi Arabia da Bahrain da daular Larabawa da kuma Masar, ita ce ta miƙa wa Qatar ɗin buƙatun da aka nema. Wasu fashe-fashen mai guda biyu da suka faru ɗaya bayan ɗaya a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan sun janyo mutuwar mutane aƙalla 25, sun kuma raunata wasu sama da mutane 100. Fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin Parachinar, wanda shi ne gari mafi girma a lardin Kuram da ke kusa inda Pakistan ta yi iyaka da Afghanistan. A halin yanzu kuma shugaban ƙungiyar Taliban ya ce Amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar ta Afghanistan don ta yaƙi mayakan waɗanda suka lashe takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba sai ranar da suka ga bayan ɗaukacin dukkan sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfi Luhashin Gumul da ya tayani gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, a huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.